شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cikin yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun sake zama don ci gaba da karatu da muke a cikin littafin kitabun tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-abid littafi wallafar imamu ahli sunnati wal jama'ati al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi alayhi rahmatullah. Karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare, Allah madaukakin sarki ya haska kabarinsa ya ji kansa da rahama. Masallacin da yake nan bakin tashar Yankari cikin garin Azare, karamar hukumar Katago, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna yammaci na 18 ga watan Dhulhijja shekara ta 1447 a lissafin Hijira, wanda kuma ya zo daidai da 4 ga watan 6 watan June miladiya shekara 2026. Za mu tashi a babi na 21, babu ma jaa fi himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila shirki. Wannan babi ya zo domin ya mana bayanin kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba wa tauhidi, da kuma yadda ya toshe duk wata hanya da za ta iya kaiwa zuwa ga shirka. Wato wannan babi malam ya kulla shi don ya zo da waɗansu misalsalu waɗanda ya zaɓa don tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa tauhidi kariya ya ƙarfinsa, bai bar wata dama duk ƙarancinta da za ta keta darajar tauhidi ba. Annabi alaihi salatu wassalam ya ba da kariya ga wannan sha'ira wacce take mai matukar muhimmanci da hatsari a musulunci, wato sha'ira ta tauhidi. Da malam ya ce al-Mustafa, yana nufin al-Mustafa yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine al-Mustafa wanda Allah madaukakin sarki ya zaba ya kuma fifita darajarsa akan sauran annabawa da manzanni ballantana sauran farar hula. Sannan kuma bacin Annabi alaihi salatu wassalam ya yi tsayin daka wajen tabbatar da tauhidi, da gwagwarmaya tabbatar da tauhidi, da kuma ba tauhidi kariya. Sannan kuma duk wata kofa, duk wata hanya da za ta zama sanadi da zai kai zuwa ga shirka, ba ma ita shirkar ba, hanya ma mai kaiwa zuwa ga shirka, Annabi alaihi salatu wasallam ya toshe ta. Indai in mutum ya shiga wannan hanyar, ba za ta tsaya da shi kusa ba, sai ta kai shi zuwa ga shirka. To Annabi alaihi salatu wassalam ya toshe wannan hanyar tun daga bakinta. Ka iya cewa to ai duk abin da muka karanta a baya ma abin da yake nunawa kenan. Wannan haka
duk karatun da muka yi a baya tun daga farkon littafi kawo wannan babi na 21 duk babi guda 20 da muka yi ai malam bai kawo babi ba face da aya da hadisi ko kuma face cikin wannan babin akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duka kan tauhidi ne shi ma littafin sunansa kitabun tauhid littafin tauhid dan haka duk dalilin da malam zai kawo ba wani babi da ba ambaci manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tun daga babi na farko har babi na 20 ba wani babi da ba ambaci ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma akan tabbatarwa ne a dukkan abu da muka karanta a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajensa ne ake karban ilimin da muke karantawa kuma duk akan tauhidi ne musamman babbukan da suka shude ma har mun ga cewa annabi alaihi salatu wassalam lokacin da yake cikin yanayi na ƙarshe na bankwanansa da wannan rayuwar ta duniya ma bai fasa ba yana gargadin al'ummarsa daga shirka domin ya tabbatar da su akan wannan tauhidi dan haka haka ya rayu alaihi salatu wassalam rayuwarsa gaba ɗayan ta tauhidi ce lokacin da ya zama annabi a makka har ya shekara 13 a makka ba shi da aiki in ban da kira zuwa ga tauhidi an shekara 10 ma ko sallah ba a yi irin wannan sallar da muke yi ba wani azumin ramadan da ake yi babu aikin hajji babu maganar zakka ba maganar kar ku shagiya kar ku yi zina kar ku yi kaza duka magana ce shekara 10 takaita komo akan tauhidi a wannan gwagwarmayar goman kuma da aka yi goman ba wai fasawa aka yi ba a'a sai sallah ta zo sai aka ci gaba sai aka dora da sallah akan karatun da da ake na tauhidi da ya ƙara uku a makka suka zama shekara 13 sai ya koma madina to a madina ne aka shar'anta azumi a madina aka shar'anta zakka a madina aka shar'anta hajji a madina aka haramta kaza aka haramta giya aka haramta zina aka haramta kazafi aka haramta duk a madina ne hukunce dokoki na wajibi an haramta kaza an haramta duk kuma suna tafiya tare da tauhidi ba a fasa kiran zuwa ga tauhidin ba domin dalilin tauhidin ne aka yi yakoki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi yaki ko ɗaya ba san da yake makka dukkan yakokin da yayi da manya da ƙanana duk yana madina ne kuma a cikin shekara 10 amma duk wani yaki akan tauhidi aka yi shi to kaga shekara 23 nan da ya shude mafi girman abin da yayi faɗi tashi akan sa shine tabbatar da tauhidi to shi yasa mun ma ba mu da karatu da darajarsa ta kai karatun tauhidi ba mu da karatu da wajibcinsa ya kai karatun tauhidi ba mu da karatun da ya fi dacewa mu kade kunnuwanmu mu tattaru kwanmu da kwarkwatanmu da mu da iyalanmu mu waye da shi kamar tauhidi saboda idan mutum ya rasa shi to duk sauran abin da ya sani ba zai amfane shi ba idan mutum ya same shi to ya samu kyakkyawan tike duk karancin abin da ya samu a bayan tauhidi ya zama ziyada ya zama ƙari domin tauhidi shine tushe ita ce shine tushiya to shi yasa annabi alaihi salatu wassalam bai yi ƙasa a gwiwa ba bai tsuguna ba yana kira zuwa ga tauhidi da ba tauhidi kariya da toshe kafar da take duk ta shirka ce Malam yace wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo wani manzo ya zo muku daga cikinku azizun 'alayhi ma anittum abinda duk ke wahalshe ku to mai girma ne a wajensa harisun alaikum kuma yana da kwaɗayi a kanku بالمؤمنين رؤوف الرحيم sannan kuma mai jin kai ne mai taushi ne da jin kai ga mu'minai wannan aya cikin suratu at-tauba aya ta 128 tana bayani akan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin siffofinsa Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa wannan manzo sallallahu alaihi wasallam domin ana nufin annabi Muhammad ne alayhi salatu wassalam ya zo ne daga cikin mu abinda ake nufi daga cikin mu su wadancan da suke raye a wancan lokaci sahabbai wadanda suke larabawa ne ƴaƴan dangi kamar yadda suke ƴan gari haka yake dan gari ba bare bane ba wariwari bane kamar yadda suke larabawa shi ma ba larabe ne yadda suke jaffata shi ma jarfata ne yadda suke da iyaye ɗan asali yafi su ma asali sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kyakkyawan tarihi na rayuwarsa da ta iyayensa wajen dattaku da sanin ya kamata don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba bako bane a cikin larabawa ba kuma wanda za a ganshi a rena bane ko a aibata shi da dangantakarsa ko da kabilarsa ya fito ta hanya mai tsafta ta kabila mai daraja sannan kuma sananne ne an san shi don haka daga cikin ku manzon yazo shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum daga cikin ku yazo ba bako bane ba domin inda bako ne to da karshe watakila sai an yi rigima akan kasancewarsa bako ko da ba balarabe bane karshe watakila sai sun yi jayayya akan kasancewarsa ba balarabe ba su ce a jami'u arabi ya za a kawo mana mutumin da ba balarabe ba kuma da littafi balarabe don sai sun kawo turjiya don sai aka toshe wannan kafa dan haula balarabe kuma mai daraja mai mutunci sannan daga cikin siffar annabi alaihi salatu wassalam Allah ya ce azizun alaihi ma anitu duk abin da zai wahalshe mai girma ne a wajensa annabi alaihi salatu wassalam baya son wahalar wannan al'umma shi yasa sai ka ji yana cewa laula an ashukka ala ummati laula an ashukka ala ummati la amartuhum bi kaza ba dan kudun kanna sanantawa al'ummata ba da na umarce su da yin shiwaki lokacin kowace sallah da na umarce su da yin shiwaki a kowace alwala ba dan kanna matsa muku ba a wani hadisi yace lakana waqtuha ba dan kanna matsa muku ba da wannan lokacin shine lokacin da ya dace da ita yana nufin sallar isha da ya jinkiri wata rana bai fito ba dare ya dan shiga kamar a yanzu kace karfe 9 da wani abu sannan ya fito aka isha sahabbai sun yi magariba sun zauna a masallaci sun gaji wasu har kiyayya tana dukan kirjinsu ma'ana suna jangadi wasu har suna munshari sannan ya fito aka yi sallar isha sai ce in ban da gudun kanna matsa muku ba da wannan shi ya fi dacewa da isha wannan lokacin to amma akwai wanda shi da zarar 9 ta kawo kai to wayansa ya kare to shi yasa idan an ce akai isha karfe 9 da rabi ko 10 lalle za a shiga rayuwar wasu yasa ta ya zama an takaita lokacinta an karata lokacinta da sallar magriba a samu ayi saboda bacci to haka annabi alaihi salatu wassalam yake wa al'ummarsa wani sahabi da annabi alaihi salatu wassalam yace Allah ya wajabta muku aikin haji ku yi haji inna Allah aftarada alaikum alhajj fa hujju Allah ya farlanta muku aikin haji ku yi haji wani sahabi yace a fi kulli amin ya rasulullah ya ma aikin Allah din shekara ne sai annabi alaihi salatu wassalam yace inna Allah aftarada alaikum alhajj fa hujju nace Allah ya farlanta muku haji ku je aikin haji wannan mutumin bai fasa bai ce nace duk shekara ya sake yin na uku mutumin nan yace ya ma aikin Allah nace kowace shekara ne zamu je annabi alaihi salatu wassalam sai yace law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu da nace na'am da nace eh da ya wajaba kuma da ba za ku iya ba kuma da ba za ku iya ba haka da ya fito ya ja sahabbansa sallar tarawihi ya ja sahabbansa sallar tarawihi suka fito aka yi sallah washe gari labari ya yadu aka zo masallaci masallaci ya cika fiye da na jiya labari ya kare yaduwa aka cika masallaci fiye da na shekarar fiye da na jiya sai annabi alaihi salatu wasallam rana ta hudu sai bai fito ba suka yi ta jira wasu dan nace har asuba basu bar masallaci ba shi ko bai fito ba ga irin yadda kuka yi da bifi yace ba abin da ya hana ni fitowa sai tsoron kar a wajabta muku ba abin da ya hana ni fitowa sai tsoron kar a wajabta muku to haka ne suka ce idan hadari ya taso annabi alaihi salatu wasallam ya hangi hadari da iska sai hankalinsa ya tashi sai fiskarsa ta canza sai ya shiga cikin gida a firgice yana tsoron kar ko wata fitina ce musiba ce ga al'ummarsa dan haka yana son wannan al'ummar baya son matsinta baya son damuwarta wata rana a halin tafiya ne ana tafiya cikin matafiyan nan akwai mai azumi akwai wanda baya azumi ba a aibata mai azumi sannan ba a aibata wanda baya azumi har sai da aka je daidai wani wuri an zauna hutawa wani sai kasa tashi da ya kasa tashi aka zo ana yayyafa masa ruwa ana masa fifita wannan fifita annabi alaihi salatu wassalam ga jama'a sun taru akan sai yace wancan fa aka ce azumi yake sai yace ku ce masa ya sha ruwa sai yace ai baya daga aikin alheri yin azumi a halin tafiya ya sha ruwa baya daga aikin alheri yin azumi a halin tafiya saboda me saboda tausayi to annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi wani lokacin yakan ki wani abun yakan ki dagewa akan wani abun don saboda kar ya tsananta al'ummarsa kar ya tsananta al'ummarsa shi yasa wata rana azumi ne na Ramadan annabi alaihi salatu wassalam sai ya wuce bai sha ruwa ba sai wasu daga cikin sahabbai suka wuce su ma basu sha ruwa ba aka yi azumi washe gari bai sha ruwa ba wasu ba su sha ruwa ba sai da aka jera kwana uku annabi alaihi salatu wassalam sai ya sha ruwa suka sha ruwa yace dan me kuka yi irin abin da nayi suka ce amma kin Allah mun ga kai sai yace kar ku sake ai ni ba irin ku bane ni ina kwana ubangiji na ina ci da ni ina shayar da ni to amma ya dakata ya daina saboda ya ga idan ya ci gaba za su yi kuma za su wahala don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan al'umma yana son walwalarta baya son wahalarta shi yasa addinin sa ya zama matsakaicin addini shari'ar sa ta zama matsakaiciyar shari'a babu wata al'umma da ta samu garaba sanan shari'a irin yadda muka samu saboda yadda yake da tausayin al'umma sai Allah madaukakin sarki ya biyar da shi haka ko sallolin nan da muke guda biyar ai asalin su 50 ne duk kuna da labari asalin su 50 amma bai gushe ba yana neman ragi yana neman ragi yana neman ragi sai da aka dawo biyar daga 50 waɗannan biyar din Allah madaukakin sarki yace yanzu kam ba zan canza ba ba za a rage ba ka je ka ga sunan guda biyar ne da ladan 50 a kun ga muna da ubangida eh wanda zai shiga ya fita wajen nema mana sauki da rangwame don haka Allah madaukakin sarki da kansa a cikin alqur'ani yace da annabi sallallahu alaihi wasallama azizun alaihi ma'anitu duk abin da zai wahalshe ku to shi a wajensa mai girma ne sai yanda karfinsa ya kare ya ga cewa ba ku wahala ba wajen ya ga cewa ba ku sha wahala ba sannan kuma harisun alaikum annabi alaihi salatu wassalam Allah ya ce harisun alaikum sifa ta uku kenan sifa ta uku shi mai kwadayi ne akan ku mai kwadayi akan ku wasu malaman tafsiri suka ce mai kwadayin ku yi imani wannan sai ya zama dukka al'ummar da wanda yake mumini da wanda ba mumini ba ya shiga cikin wannan alfarma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kwadayin ku yi imani dan haka hatta wanda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana son sa da kwadayin ya yi imani harisun alaikum wasu kuma malamai tafsiri suka ce harisun alaikum ma'ana yana da kwadayin ku shiga aljanna ba shi da buri da ya wuce ku shiga aljanna shi yasa sai kaga a shari'ar sa karamin aiki da babban lada karamin aiki da babban lada hurucin baki na tasbihi sai ladan sa ya cika tsakanin sama da kasa karamin aiki da babban lada saboda me saboda yadda yake da siffar kwadayin mu shiga aljanna kuma Allah madaukakin sarki ba son ya bata masa sai Allah ya bashi daga cikin baiwar da Allah ya masa kenan shine ya sanya kananan ayyuka a shari'ar sa masu kawo manyan sakamako sannan takaitattun lokuta masu kawo lada mai yawa sannan waɗansu gurare ɗaiɗaiku su ma masu alfarma mai yawa wasu lokuta na yini ko na dare su ma aka sanya su masu wata daraja ta musamman wanda ladan zai rika nunkuwa yana karuwa saboda dai ya zama an samu aringizo ainin na aikin alheri na lada saboda wannan kwadayin da yake mu shiga aljanna mu samu shiga aljanna da tarin lada saboda aljanna ba a shiganta sai da sanadin aiki baka yi aiki ba to babu shiga aljanna amma da aiki to shikenan sai aikin ya ma sanadi aiki ma baya biyan aljanna amma yana sanadin aljanna to shi yasa sai aikin sai aka sanya mana shi wannan dan kadan da lada mai yawa wannan kuma lokacin ne mai lada da yawa wannan kuma ranar ce mai lada da yawa wannan kuma daren ne mai lada da yawa wannan kuma gurin da za a yi ibadan ne mai lada da yawa haka dai aka kakkasa mana lokaci bayan lokaci yanayi bayan yanayi saboda a tara abin da yawa cikin kankanin lokaci cikin kananun shekaru to wannan duka saboda a cika burin annabi alaihi salatu wassalam na a haɗu duka a shiga aljanna sannan siffarsa ta hudu a waɗannan ayoyi bil mu'minin ra'ufur rahim sannan annabi alaihi salatu wassalam wato mai tafsasawa ne kuma mai jin kai ga mu'minai mai tafsasawa ne mai jin kai ga mu'minai yana tausayawa mu'minai yana takaita baya tsananta musu baya kuma musu kaushin rai baya musu taurin rai ko kaushin lafazi ko gautsi Allah ta'ala yace fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhu wastaghfir lahum washawirhum fil amr yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa din nan haka annabi alaihi salatu wasallam ya ja sahabbai a jikin sa ya kasance mai tafsasawa mai saukin kai a gare su yana sauraron kowa yana ba wa kowa dama ba shi da wahalar gani a wajen kowa sawa'un dan cikin gari ko dan kauye sawa'un babba cikin sahabbai ko karami cikin sahabbai sawa'un dattijo ko yaro hatta waɗanda ba musulmai ba idan sun nemi ganawa da shi baya ba a tarewa yana da saukin ganuwa sallallahu alaihi wasallam yana da saukin kai kuma yana zaune cikin sahabbansa mai tambaya zai zo tambaya kaddara mace ta zo ta ba ta da ra'ayin ko ba ta son a ce bukatan nan tata waɗanda suke wajen su ji idan ta ce wa annabi sallama ya ma'aikin Allah ina son ganinka tashi zai kuma ba wani cikin sahabbai da zai ce ke kin isa ki tashi ma'aikin Allah tashi zai ci dak shikenan sai su kebe wurin da take ganin cewa nan ne asirinta zai ruhu ta faɗi bukatarta ya ba ta amsa ta kama hanyar tafiyarta ya dawo ya zama sa da haka saukin kai ga mu'minai zai wuce yara suna wasan su na tambola ko wasan su na abin na yar galagala ko na irin wasan yara kowanne ta al'ada da irin wasan su amma sai ya ce da su assalamu alaikum wa rahmatullah wa yara kanana suna wasa sai tsaya ya musu sallama su amsa masa haka shi mai saukin kai ne mai tausayi ne mai jin kai ne mai tafsir lamari ne Allah ta'ala yace wannan baiwa ce da jin kan ubangiji yayi ka haka kuma inda ka zama mai kaushin hali da ka zama mai gautsin harce da sun baje sun barka ka ci gaba da yi musu afwa ka duka ci gaba da yafe musu ka nema musu gafara Allah akan abin da kake gani suke maka na kauyanci ko na karancin ilimi ka ci gaba da hakuri da wannan sannan idan ta kama kai shawara ka dauke su abokan shawara ka rika shawara da su da haka sai ya zama sahabban su ka zama abokansa surkansa abokansa haka yake rayuwa da su da wanda ya dan fishi kamar Abubakar da wadanda ya fi irin abinan irin Umar da wadanda ya haife su irin su Ali ibn Abi Talib duka gaba daya zaka samu cewa Annabi alaihi salatu wassalam ya kama hannun kowa ya daga shi ana ce da shi sahabinsa dan haka shi mai saukin kai ne mai tafshin al'amari amma ga mu'minai Annabi alaihi salatu wassalam ba shi da wannan tafsasawa da wannan jin kai da wannan gata ga kafirai a su yana ba su iya haƙƙin su na makautaka idan akwai ko haƙƙin su na alƙawari idan suna da shi amma jin tausayi da jin kai da lallabawa da girmamawa da martabawa baya wa kafirai sai dai mu'minai kira da amincin Allah su tabbata gare shi to a cikin wannan aya malam ya kawo wannan aya a wannan daidai wannan gaba dan mu fahimci cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana kaunar mu don haka ba zai bar mu da abin da zai kai mu zuwa ga wuta ba wannan kauna kuwa tasirinta mafi girma shine a wajen nuna tauhidi da kuma jan kunne daga shirka ba dukkan kauna ce wai hakikaninta yake zama kyauta ba mu rika fahimtar haka waɗansu ba su iya rayuwa ba wasu ba su iya rayuwa ba san surun rayuwa ba suna jingina soyayyar rayuwa da kaunar rayuwa akan me zaka bani idan zaka bani zan amfana da kai a duniyance to shine kana so na kana kaunata ba kuma lalle haka bane Annabi alaihi salatu wassalam yana bayarwa amma saboda shi hannunsa ba hannun ruwa bane yana kyauta irin ta wanda ba ya tsoron talauci ba kuma dan Allah ya tara masa dukiya ba a idan dai Allah ya kawo ta to shi yana kyauta yana bayarwa amma wannan ba shine dalilin kauna ba domin irin wannan kan wani lokaci yakan yi wa waɗanda baya so ma domin ya dauki kyauta da ta kai kimanin raƙumi 100 ya ba wanda ba musulmi ba raƙumi 100 ya ba wanda ba musulmi ba ya ruga da gudu ya tafi cikin kabilarsa ya je yana shela yana tallata Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da addininsa yana cewa ku zo mu je mu kai ziyarar ban girma da gaisuwa wajen wanda yake kyauta baya tsoron talauci don haka Annabi alaihi salatu wassalam ba wayya ma kyauta shine alamar yana kaunarka ba babu kauna ta wuce da ta wuce ya nuna maka hanyar aljanna mafi sauki kuma kuma ya dace ka daga hanyar shiga wuta ko kana so ko baka so amma abun duniya yana cewa ba talauci nake ji muku tsoro ba yace ku yi talauci ba shine abun tsoro ba talauci idan akwai imani to talauci ba matsala bane kai ne kake kallon sa matsala amma ba matsala bane ai in ka kare da imani to kai babban rabo talauci kuma mai wucewa amma azabar Allah wace ba na ha hato azabar Allah wacce sanadin ta kafirci ba ta karewa ba ta wucewa amma talauci ba da ka mutu ya wuce idan ka mutu da imani to talauci ya kare maka har abada shikenan iya na duniya ne ita kuma duniya shekara 60 ne 70 80 in ka kai 100 har a jakar magori za a saka ka ko a shafa labari shuni kai shekara 120 amma ita kuwa mutuwa idan ka mutu dan jira ma suna nan sun fi dubu sun fi shekara dubu a kwance dubun wa ko ba ka ba a angur kuma wanda ka sani yanzu cikin yan jira ka san wani ya shekara 20 yana kwance jira yake ko ba ka ba sai ka samu yanzu kakanka wani kakanka ana ce maka ya shekara 80 da mutuwa shekarun babanka kuma jira yake yi kuma yanzu ya fara 80 kam yanzu ya fara a to ko yan siyasan nan ma shekarun da suka saya ai da yawa ko ba haka ba ko ba haka ba su za su tsara shekara 10 kaza nan gaba kamar 16 aka ce to kai yanzu ka fara zan daure zan goya ma baya kai 8 din kan kai 8 din ka kai kuma sai ka bani in ka bani ma nai 8 dina sai kaga shekara 16 kenan ko kaga sun biya to shekarun duniya shekaru ne waɗanda gaba ɗaya cikin shekara 100 suke karewa mutum amma na lahira na barza kuma kawai yanzu shekara nawa aka ana kwance zaman wucin gani na jira to kaga idan talauci kake tsoro to ba ka cin talaucin ka in dai kai tsire da imanin ka ba ka cin talaucin ka shekarun ka na duniya daga nan kuma ka shiga arziki mara yankewa har abadan da ba ta da ƙarshe ka shiga cikin arziki saboda ka mutu da imani to kaga duk wanda zai san wannan kuma ya kiyaye wannan ai ya san talauci ba shine damuwa ba amma wanda bai san wannan ba to shine zai dauki talauci damuwa har ya rasa imaninsa saboda rabu da talauci eh don ya rabu da talauci zai rasa imaninsa ko ya zama kafiri ko ya zama mushriki shi dai ya fita daga talauci ita kuma duniya ba ta zuwa sai abin da Allah ya rubuta mutum duyan da yayi sai abin da Allah ya rubuta mutum Allah ka sa mu cika da imani dan haka wannan ayar sanadinta shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kwadayin mu yi imani mu shiga aljanna don haka ba zai bar mu ba bai bar mu ba har ya kare rayuwarsa a cikin gogormaya yake ne ga cewa mun yi kyakkyawar tsira Allah ta'ala ya kara tsira da aminci a gare shi domin shi ya riga da ya sauke nauyin da ubangijinsa ya daura masa saura ya rage gare mu قال المصنف رحمه الله تعالى سيما لن يتي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات ما لن يتي حديث يذلق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه yaddar Allah ta tabbata ga Abu Huraira yace ma'aikin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum quburan, kar ku maida gidajenku kaburbura, kar ku maida gidajenku makabarta, wala taj'alu qabri idan, kar kuma ku sanya kabari na idi, wa sallu alayya, yace kuma ku mun salati, fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, domin salatin ku yana iso ni a duk yadda kuke. Anan annabi alayhi salatu wassalam ya bada umarni guda hudu. Umarni na farko yace la taj'alu buyutakum qubura, kar ku mayar da gidajenku makabarta. Me ake nufi da kar ku mayar da gidajenku makabarta? Me ake nufi da mayar da gidaje makabarta? Shin ana nufin kar ku rika binne gawarwaki a gidajenku, wanda zahiri haka wani zai dauka ko da yawa haka za su dauka, kar ku mayar da gidajenku makabarta? Ma'ana kar ku rika binne gawarwaki a gidaje, ba kuma haka ake nufi ba. Abinda ake nufi kar ku mayar da gidajenku tamkar kamar makabarta. Ta wace fiska? Tunda aka ce kamar, to akwai ta fiskar da suka yi kama da makabarta. Me yasa suka yi kama, me yasa gidajen za su yi kama da makabarta? Saboda ba kwa sallah a ciki. Makabarta ce ba a sallah. To kar ku mayar da gidajenku kamar makabarta, ba kwa sallah a gidajenku. Mu sani cewa sallah iri biyu ne, akwai sallar farilla, akwai sallar nafila. Sallar farilla ita ce abinda kuka riga kuka sani. Sallolin farilla guda biyar. Akwai sallolin nafila, su ko kala-kala, hawa-hawa ne, martaba-martaba ne, irin su rawatib, sallolin da suke makotaka da sallolin farilla, irin su shafa'i da wuturi, irin sallar walaha da sauransu. Waɗannan ana ce musu nafilfili. To sallah ta farilla ita ga ɗa namiji zance mai inganci, wajibi ne a yi ta masallaci. Ga ɗa namiji wajibi ne ya yi a masallaci. Ba a yafe masa ba yayin sallar farilla a gida ba tare da larura ba, larura ko ta jinya ko bacci ya ci ƙarfinsa, ko kuma kula da wani al'amarin da dole sai ya tsaya a kansa, kamar yaro ba lafiya yana wani hali, ko matarsa ba lafiya tana wani hali tana buƙatar kulawa ta gaggawa, ko wani uzuri da shari'a za ta iya karɓa. Amma haka kawai yana gida sai kuma a ce bai fita masallaci ba, yana jin kiran sallah kuma a yi sallah a idar bai je ba kuma bai yi ba a wani masallacin, to wannan laifi ne babba. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fahimci akwai waɗanda suke nokewa zuwa sallah, waɗannan ku kun san sai dai munafukai, lallai na ji a raina na yi aniya zan wari waɗansu majiya ƙarfi daga cikinku, idan lokacin sallah ya yi na sa wani ya kira sallah, na wakilta wani ya ja sallah, ni kuma in zaɓi masu jini a jika ‘yan kasada daga cikinku, mu ɗauki jamman itatuwa mu bi gidajen waɗanda ba sa zuwa sallah, mu wurga ice mu kyattauta. Yace na yi aniyar ne haka, amma dai bai yi ba sallallahu alaihi wasallama, amma faɗan hakan ya gwada maka cewa al'amarin ba mai sauƙi ba. Kuma wani makaho da ya zo shi dinkis yace ya ma'aikin Allah na zo neman rangwame, ni dai makaho ne kuma ba ni da ɗan jagora, kuma idan ina tafiya zuwa masallaci kullum ina shan wahala, hanyar gidana ba ta da kyau, ko zazzabo ya yi yawa da duwatsu da ramuka, ga ba ɗan jagora ga shi a nan duhu, ko ko zai yi in rika yin sallata a gidana? Sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa, eh ba laifi, eh ba laifi. Wannan dattijo har ya juya, yawa, har ya juya zai tafi, sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi, kaga dawo, kana jin kiran sallah? Ya ce, ina jin kiran sallah. Sai ya ce, to ka amsa, ba zan iya sama maka uzuri ba. Ka amsa, ba zan iya sama maka uzuri ba. Kaga ire-iren wannan yana gwada maka cewa lallai sallah a masallaci ga ɗa namiji dole ne. Don haka sallah idan ta farilla ce, babu sassauci a yi ta masallaci illa min uzrin, sai dai idan akwai uzuri. Amma sallah idan ta nafila ce, kowace irin nafila ce, in dai ba ta gaisuwar masallaci ba, ita ce ake yin ta a masallaci. Ta gaisuwar masallaci dama sanadin ta shiga masallaci, so bai yiwuwa a yi ta sai a masallaci. Amma duk wata sallah ba gaisuwar masallaci ba, to kana da cikakken ƴanci ka yi a gida, kuma yi a gidan ma yafi. Shi yasa annabi alaihi salatu wasalam da yake shi liman ne, shi idan ya fito daga gida sallah za a tayar, ya yi nafilarsa a gida. Idan ya idar da sallah kuma galibi gida yake shiga, a gida yake nafila. In ya idar da sallah ya azkar ɗansa, ya gama sai ya tashi sai ya gida. Wani lokaci ko azkar ɗin baya tsayawa ya gama sai ya wuce ya gida. Shi yasa wata rana ya sallame daga raka'a biyu yayi da azhar, sai ya sallama. Da ya sallama kuma sai ya tashi sai ya shiga gida. Shine sai da wani sahabi ana ce da Shidul Yadaini ya bi shi a baya, kafin ya karasa shiga gida ya ce, ya ma'aikin Allah, an rage sallah ne ko ka manta ne? Ya ce masa, ko ɗaya, amma mu koma masallacin. Sai da ya je masallaci sai ya confirming cewa ai haka ne, ashe raka'a biyu akai sallama. Ma'ana dai abin ɗauka a nan, annabi sallallahu alaihi wasallama in ya idar da sallah yakan shiga gida ba tare da ya yi dogon jira ma na kammala azkar ba, sai ya je gida sai ya yi ƙarasa azkar ɗinsa sai ya yi nafila, saboda raya gida, su shafa'i da wuturi duka saboda raya gida. Da daddare ya ƙiyamul laili, da hantsi ya yi walaha, in an kira sallah ya yi nafilar taratibi kafin ya fito masallaci. In an idar ya koma cikin gida, da yake shi kucika ce tsakanin gidansa da masallaci, daga masallaci yake fadawa gida, daga gida yake faduwa masallaci sallallahu alaihi wasallam. Don haka sallan nafila ga ɗa namiji a gida raya gida ne. Kuma idan namiji zai yi sallan nafila a gida, to shine ya bambanta gidansa da makabarta. Amma idan ɗa namiji baya sallah a gida, ba ta farilla ba, yana yinta a masallaci, ba ta nafila ba, ita ma a masallaci yake yinta, ko kuma kwata-kwata ma baya yi, gidansa kan baya sallah, to ya mai da gidansa tamkar makabarta, ko da kuma mata suna sallah. La taj'alu buyutakum quburan, kar ku mayar da gidajenku tamkar makabarta ba tare da kuna sallah a ciki ba. To amma anan akwai sako a ciki fa, sakonni, sakon da yake da alaka da wannan babin shine, kenan ba a sallah a makabarta. To me yasa ba a sallah a makabarta? Saboda makabarta, ko kuwa in ce saboda makabarta najasa ne, shi yasa ba a sallah a makabarta? A'a, saboda makabarta abin tsoro ne, ana gudun mutuwa, shi yasa ba a sallah a makabarta? A'a, saboda makabarta makwancin gawarwaki ne, kuma waɗansu sukan mayar da gawarwaki ababen bauta, shi yasa aka hana sallah a makabarta? Saboda gudun bautar kabari. to kaga anan ma ta gefe guda ana kwadaitar da kai yin sallah a gidanka ta nafila sannan ta gefe guda kuma ana karantar da kai ka nisanci bautar kabari an gane sannan annabi alaihi salatu wassalam yace wala taj'alu qabri eidan kuma kar ku sanya kabari na ya zama idi kar ku mai da kabari na idi to nan idi da ake nufi ka san wasu idan an ce idi hankalinsu yana komawa ne zuwa ga idin karamar sallah ko babbar sallah ko idin maulidi a wajen wasu haka na ga wani ya rubuta wani mara mafadi waye rubuta waye kananin idi sun wuce saura babban waye kananin idi sun wuce saura babban rashin mafadi da ya san girman wannan maganar da bai yi ta ba saboda idin da yace musu kananu sune idin da alqur'ani yayi isharar zuwa gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su kuma ya aiwatar da su amma ka ce masa karami sannan ka dauko idin da wani basarake ne yazo ya shar'anta shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kusan shekara 300 da shekara 300 aka zo da shi ka ce shine babba ka fifita na wani akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hatsari yace wai kananun idi sun wuce saura babban to akwai wani lokacin da a karatu idan an ce idi ba wannan idin ake nufi ba ana komawa idi ne zuwa ga ma'anarsa ta larabci domin idi daga ada yaudu ne ada yaudu idan ya dawo yana dawowa abin da ke kaiwa ya komo ana cewa idi ne saboda yana zagayowa yana dawowa sai aka ce masa idi shi yasa juma'a ma ake ce mata idi ai asalin idi bi ne aka sani ko amma in kaji an ce juma'a in kaji an ce wa juma'a idi to ba da waccar ma'anar ta idi da muka sani bane ba a'a da ma'anar larabci ne saboda ita duk sati take zagayowa zaka ce mata idi don haka da annabi alaihi salatu wasallam ya ce kar ku mai da kabari na idi mana kar ku mai da kabari na me wajen zurga-zurga kaiwa da komowa kar ku mai da kabari na wajen aje azo a'a kinan ya hana alaihi salatu wassalam kaga idan ka je umra ko ka je haji to kar ka dauka cewa kowace sallah idan kai zaka tafi kan kabarin sa ka je kai sallama ka wuce in ka mai da kabarin sa idi kenan ka je ka zo yace kar ku mai da kabari na idi to kaga wannan mallan yana gwada maka irin guduma wanda ya bayar wajen a tsaye da tauhidi idan kabari yana da daraja akwai yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kabari ya cancanci a dukufa a kansa akwai yana ma'aikin Allah idan kabari ya cancanci ayi ta zuwa akwai yana manzon Allah idan kabari ya cancanci a roki na cikin sa akwai annabi alaihi salatu wassalam babu don haka tunda yace kar aiwanasa to wani farafula kuma wani waliyi ko wani salihi ko wani dan cikin gari wani dan haula ne wanda kabarinsa kuma ya kai da za a yi don haka tunda yace nima kar kumun an tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro kar ku mai da kabari na wajen kaiwa da komowa da zurga-zurga ba shakka wannan yaki ne wa tauhidi sannan alaihi salatu wassalam yace wasallu alayya kumun salati ba dai gaisuwa bace sallama da salati kumun a duyan da kuke ba sai kun yi ta zuwa kaina ba shine sakon ba sai kun yi ta zuwa kaina ba salati ne da sallama kuma a duyan da kuke wasallu alayya kuma salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum salatun ku zai iso ni duk yanda kuke haka yanzu nan idan mun ce sallallahu alaihi wasallama ya iso shi a salla idan muka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya iso shi kuma ta sallama ba muna fada ba tayya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu haka muke fada a tayya kaga muka ce alayka saboda mi saboda didda a lokacin annabi sallama yana raye amma a bayan ya rasu sahabbai ba su yi ittifakin canzawa ba an samu cikin sahabbai wasu irin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma sun yi ijtihadi cewa kace assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh amma sahabbai ba su yi ittifaki akan wannan fahimtar ba dan haka sai ya zama yadda lafazin sa yake lokacin da annabi sallama yake nan har yanzu lafazin assalamu alayka yake assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi to kaga a wancan lokacin sahabbai idan sun ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu yana raye suna tare da shi to amma yanzu da baya raye ba ma tare da shi me yasa muke cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu saboda irin wannan sakon da ya bari cewa ku yi adu yadda kuke zai iso ni to tunda kuwa zai iso shi nan take in mun ce alayka bai zama da kuskure ba to mun lokacin da muke yi sakon yana isa zuwa gare shi tamkar da shi muke magana don haka wannan ikon Allah ne da hikimar sa ba za mu shiga cikin wannan kasafin mu buɗa shi kuma da fadi ba nan kuma a fahimta kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kun mun sallama a duyan da kuke sallamar ku tana iso ni ko ku mun salati duyan da kuke salatin ku yana iso ni to wannan ba za mu bude babin mu fadada shi sai mu ce to duk abin da muka yi yana ji ba duk abin da muka yi fada yana ji duk abin da muka roka yana ji duk abin da muka yi kaza a ba haka bane kuma iya abin da aka ce anan zaka tsaya ai abu ne da yake da alaka da gaibu shi kuma gaibu baka da ilimin sa sai iya abin da aka baka dan haka mun yi imani cewa idan an masa salati to salati yana isa masa dan haka muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu a cikin tahiyya muna cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a cikin tahiyya da bayan kiran sallah da wasu lokuta daban-daban mabambanta da aka sani duka wannan yana daga cikin abin da aka shar'anta don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare zirga-zirga akan kabarin sa ya bude kofar inda sallama ce daga isuwa kai daga yadda kake hadisi ya zo ingantacce annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi yana cewa babu wani musulmi da zai zo ya mini sallama akan kabari na face Allah ya dawo mun da ruhi na amsa masa sallama ma min muslimin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam ba wani musulmi da zai mun sallama face Allah ya dawo mun da raina na maida mashi sallama wannan akan kabarin sa kenan sannan ya zo a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam Allah yana da mala'iku waɗanda suke shawagi masu siyaha yana da mala'iku masu yawo waɗannan mala'iku su kuma suna amsawa al'ummata a madadina idan kai sallama wa annabi alaihi salatu wassalam akwai mala'iku waɗanda Allah ya wakilta masu amsawa a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga dai kenan ko sallama kai ko salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan sako naka yana zuwa gare shi ko duk daga yadda kake shi mai sallama zai amsa da kansa, mai sallama akan kabarinsa zai amsa da kansa, mai sallama daga yadda yake mala'iku za su amsa kuma za a kai masa labari. Don haka kenan ba zancen in dai domin Allah ne za ka yi, to ba sai ka je ba. Idan dalilin zuwa ya kama sai ka je, amma banda zirga-zirga a duk yadda kake kai salati kai sallama. Kalas. To wannan duka saboda ka san yanzu idan mutanen naka suka ji wannan karatun sai su ce ka ji makiyaman ana zuwa wajen sama suke. Ai su dama ina tarewa suke kar a je Wahabiyawa. Aka za su yi ta faɗa, aka za su yi ta faɗa. Mu kuma shi muke wa biyayya. Aka yace abinda aka samu kina ilimi. Ilimin da shi muke amfani mai alwala mai sallah mai sarki mai azumi mai haji. Shi din ne dai ilimin. Tare yake tafiya. So ba za mu watsar da wani don son zuciya mu ɗauki wani ba. Mu ɗauki na sallah wannan kuma mu watsar saboda son zuciya ba za mu yi. Ilimi duk ilimi. Kuma sannan wannan din ya fi sauran ilimomin hadari. Da haka annabi alaihi salatu wassalam ya taka burki wa masu zirga-zirga a kan kabarinsa. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da isnadi mai kyau, marawaitansa malam ya ce fiqatun amintattu ne. Hadisi na gaba, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Ali ibn al-Husayni annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda kabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa yadkhulu fiha fa yad'u fa nahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'eidan wa la buyutakum quburan fa inna taslimakum yablughuni ayna kuntum tawahu fil mukhtara. Ali ibn al-Husayn shine Ali Zain al-Abidin, ɗaya daga cikin waɗanda shi'a suka ƙaƙaba wa imamanci. ‘Yan shi'a al-Rafida al-Ithna ashariya sun ce suna da waɗansu a'imma guda goma sha biyu. Daga cikin waɗannan goma sha biyun akwai wannan bawan Allah Ali ibn al-Husayn, wanda shine na huɗu a jeren giyar limamansu. Daga Ali ibn Abi Talib sai ɗansa Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, sai kuma ɗansa Husaini ibn Ali ibn Abi Talib, sai kuma wannan Aliyu ɗan gidan Husaini, shi ake ce Husaini Zainul Abidin. To wannan ba shakka jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, ɗan gidan Husaini ne, Husaini ɗan Aliyu ne, kuma ɗan nana Fatima ne. Don haka jikokin nana Fatima ne an yi su. Su Muhammadu al-Baqir, su Musa al-Kadhim an yi su, amma dai su ‘yan shi’a ƙarya suka ɗora musu na imamanci. Babu dalili na Al-Qur'ani ko na sunna da ya sanya su imamai kuma ma'asumai. Lallai imamai su imamai ne, jikokin ma'aiki ne, kuma dukkaninsu malamai ne. Suna da ilimi jingim tare da su. Duk wanda Allah ya bashi ilimi ya nada shi liman. Fa faffa kullu hafizin imamu, kai hadda duk wanda ya haddar ilimi shi liman ne, shi imam ne. Don haka ba a inkari cewa su a'imma ne, a'immatul huda, a'imma na shari'a. Amma irin imamancin da shi'a suke nufi cewa iya su sha biyu ne suka takaita da shi, banda su babu wani imam, sannan ma'asumai ne ba sa laifi kamar annabawa, to wannan imamancin akwai tuhuma a cikinsa. Wannan imamancin akwai tuhuma a cikinsa, domin suna ƙoƙarin shirka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna ba su matsayin ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam, wanda wannan kuma danja ce mai kamawa. To wani abin da zai ba ku sha'awa shi ne, kun ga wannan Ali ibn al-Abidin, Ali ibn al-Husayn, inda a ce ahlus sunna faɗansu da shi'a ba na gaskiya ba ne, da sai su ki karbo hadisin wannan bawan Allah sai su ce ai wannan yana cikin ayyammatu shi'a dan haka mu ba ma yin hadisin ayyammatu shi'a inda a ce san zuciya ne ba san zuciya bane addini shi ma malami ne kuma jikan ma'aiki ne salama kuma yana cikin malaman sunna dan haka ko shi'a sun mai da shi imami suna kaddasa shi sun mai da shi ma'asumi mu kuma sunna muna fada da wannan abin da suka yi ai shi kuma ba ma fada da shi amma fara da shi matsayin sa yana nan da cewa shi jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ga hadisin sa nan a gaban mu Ali ibn al-Husayn amma su nuna maka hadisin Abubakar su nuna maka hadisin Umar babu amma zaka ji suna cewa ai kaza 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 zu ahlus sunna in ka duba littattafan su babu wani hadisin Nana Fatima mai wani yawa babu hadisin kaza hadisin Abubakar nawa ne ba wanda ya faɗa ne ake rawaitowa ba ai inda a ce kirkira wa mutum ake alika masa waye kamata a fulika wa hadisi Abubakar to hadisi da kwaya nawa ne gaba ɗaya ma ake da su a sunnan to bai ce ba tunda bai ce ba sai alika masa duk wanda ka gaba alika duk wanda ka gaba a rawaito ba bai ce ba duk wanda kuma ya ce za a rawaito don haka Ali ibn al-Husayn ibn Abi Talib wannan hadisin daga gare shi yazo kuma kun ga idan kun je gaba za ku ga yana cewa sami'tuhu min abi an jaddi naji wannan karatun min abi daga babana Husayn ibn Ali an jaddi daga kakana waye kakan sayyidina ali so kyakkyawar zuriya ce to hadisi ne gangare garau isnadi ne ba kura a cikin sa a ce ma aliyu zainul abidina daga babansa Husayn shi kuma Husayn daga babansa Ali ibn Abi Talib shi kuma Ali ibn Abi Talib daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kura malan hadisi ne gangariya simul ko ba na yan shi abane namu ne na sunna Allah ka samu cika da imani dama akwara haka wannan hadisin mu bashi matsalolin sa sai mun dawo karatu mai zuwa insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wataala ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da ne kuskure Allah ka gafarta mana baki daya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ka aminta da mu a wannan kasa ta mu mai albarka rigishi da tsoro Allah ta'ala ka yaye mana Allah galwata mana arzikin mu ka ba mu kwanciyar hankali a gidajenmu da hanyoyinmu da gonakinmu da wuraren sana'o'inmu da wuraren ayyukanmu Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira marasa lafiyanmu Allah ka ba su lafiya matattunmu Allah ka gafarta musu mu da muke raye Allah ka kara mana shiriya ka sa mu cika da imani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أصلك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته